بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. بينك هو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Kamar yadda muka saba a ci gaba da karatunmu na tafsir, a yau Juma'a, hadi babbar rana, ranar da ake son a rinka karanta suratul kahfi, wanda manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya ce duk wanda ya karanta suratul kahfi a wannan lokaci to ada Allahu lahu ma bainal juma'ataini, Allah zai haskaka masa abin da ke tsakanin juma'a da juma'a. Sannan kuma a ranar juma'a ana son a yawaita salati wa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, wanda manzon Allah yace fa inna salatakum ma'rudatun alayya, lalle idan kun mun salati za a bijiro min. Qalu ya rasulallah, suka ce ya manzon Allah, yaya za a bijiro maka da salatanmu alhali ka rujujje? Sai manzon Allah ya ce a fa inna Allah qad harrama ala al-ard an ta'kula ajsad al-anbiya, Allah ta'ala ya haramta wa kasa ta ci ainihin jikkunan annabawa. Duk annabin da aka bi tsine shi, to kasa ba za ta ci gangar jikinsa ba. Wannan ka'ida ce. Sannan ba kowane mutumin da za a tone kabarinsa bayan shekara da shekaru a samu gangan jikinsa za a ce ki annabi ba ne. Akwai waɗansu bayin Allah da Allah tabaraka wa ta'ala ya sa su ma suka shiga cikin wannan guro. Allah ya sa muna ciki. Saboda haka ana son a yawaita salati wa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama a ranar juma'a. To wannan juma'a ita ce 9 ga watan Ramadana, hijira ta manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga birnin Makka zuwa birnin Madina, tana da shekara 1444, wanda ya zamo daidai da 31 a musulunci. Ba wata mai 31, amma kaga a wannan Gregorian calendar da yake damar rikicaccen calendar ne, don na san ma'aikata sun san lalle rikicaccen calendar ne, sun da har yanzu suna jin menene yake fada, ana jin kiɗan, amma nan ba na general ba ne. Allah ya kyauta. 31 ga watan Maris, miladiyar annabi Isa ibn Maryam alayhi salam tana da shekara 2023 idan lissafin su ya inganta. Idan ba a manta ba, muna nan cikin suratul hadid, suran da take da tarin albarka. Hadiya mun karanta ayoyin da suka yi tarkizi akan abubuwa guda uku muhimmai: imani da Allah, imani da manzon Allah, taimakon addini da dukiya ga waɗanda Allah tabaraka wa ta'ala ya hore musu dukiyar. Kuma muna cikin ayan da Allah yake mana bayanin cewa duk wanda ya taimaki addini a lokacin da ake tsananin bukata, lokacin da musulunci yana farko-farko, lokacin musulunci yana tangal-tangal, lokacin arna sun ainihin zare fiƙoƙinsu suna neman sai sun yi yaga-yaga da musulunci, to duk waɗanda suka taimaka ma addini a wannan lokaci ba za a haɗa su da waɗanda suka taimaki addini a lokacin da mutane suka zo ya kuluna fi dinillahi afwaja, suna shiga addinin Allah jama'a-jama'a ba. A wancan lokaci ɗaiɗaikun mutane suke shiga addini, kuma waɗansu ma aboye suke yi. Waɗanda suke yi a bayyane ba su wuce 'yan tsirari ba. Amma bayan an yi fatu Makka, dama Allah ta'ala ya riga ya sanar da annabi, sai ga jama'a sun zo suna bayyana karɓansu ga addinin Allah a fili, ba sa tsoron komai kuma ba sa fargaban kowa. To shi yasa Allah ta'ala ya ce la yastawi minkum man anfaqa min qabli al-fathi wa qatal ulaika a'zamu darajatan min alladhina anfaqu min ba'du wa qatalu wa kullan wa'ada Allahu al-husna. Duk da kasancewa duka kowane mutum yana da darajarsa, yana da kyau malai ya sake maimaita mana aya. Me Allah ta'ala ya ce?
A'udhu billahi minash shaitanir rajim wa balakum alla tunfiqu fi sabilillahi wa lillahi mirathus samawati wal ardh la yastawi minkum من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أحزم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى والله بما تعملون خبير.
Allah ta'ala ya ce wa malakum, me ya same ku ne ya ku mutane, musamman mawadata, Allah tunfiqu fi sabilillah, ba za ku kashe dukiyoyinku wajen ɗaukaka addinin Allah ba. Walillahi mirasu samawati wal ard, alhali Allah shi yake gadon sammai da ƙasai. Idan kun mace gaba ɗaya kun bar dukiyoyinku, to Allah ne zai gada, daman kuma dukiyar daga wajen Allah ta fito. Saboda haka wannan quotation yana ishara ne zuwa ga masu dukiya da su zabura su taimaka wa addinin Allah wajen gina masallatai da makarantu na Islamiyya da kuma taimakon bayin Allah. Kulura, taimakon bayin Allah yana zuwa ƙarƙashin taimakon addinin Allah ne. Tunda a nan Allah ta'ala ya ce wato wa malakum alla tunfiqu fi sabilillahi, duk inda ka je fi sabilillah, taimakon addinin Allah, jihadi shi ne na farko. Jihadin da za a yi da takwami, jihadin da za a yi da makamai wajen yakan waɗanda ba musulmi ba domin su karbi addinin Allah, idan sun yi tawaye, sun ƙi su amince a zauna lafiya, sun hana addinin Allah ci gaba, wannan yana cikin fi sabilillah. Mutum ya yi amfani da dukiyarsa wajen taimakawa ga haka. Sannan na biyu yana daga cikin fi sabilillahi da'awa, wanda ake zuwa ana karantar da waɗanda ba musulmi ba ko ana lallakinsu su karbi addinin Allah. wannan shine hakikanin da'awa. Sannan ga karantar da al'umma da ake yi a makarantu na addini, ko a zaurukan mutane, ko a garejin motocinsu, ko kuma a masallatai, shi ma wannan yana cikin fi sabilillah. Ko malami ne, ko wanda gaishe yana da hazaka, a ɗauki nauyinsa, a biya masa kuɗi saboda Allah ya je ya yi karatu, ya haddace Al-Qur'ani, ya haddace hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, ya koyi fiqihu, ya koyi larabci, ya karanta tarihin musulunci, ya zo ya karanta da al'umma. Duk wannan fi sabilillah ne. Amma kaga ai babu fi sabilil batni. Ko akwai fi sabilil batni? Sabilil batni shine ciki, yana biyo bayan wannan ne. وما لكم الا تنفقوا في سبيل الله ولله ميراث السماوات والارض لا يستوي منكم من انفق من قبل الفتح وقاتل بل لي بعديدي بني بزي زمو ديدي با اذكانكم wanda ya taimake addinin Allah kafin a yi fatu Makka, kuma ya yi yaƙi wajen ɗaukaka addinin Allah a wancan lokaci. Ai la ya sauyi haza wa mallam ya fal ka fi'ile, wannan da wanda bai aiki irin nasa ba, ba za su zama ɗaya ba. Wa zalika anna qabla fati Makka, dalilin da ya sa aka fali haka saboda kafin a ci birnin Makka, kana al-halu shadida, yanayinsu yana da tsanani. Falam yakun yu'minu hina idhin, a lokacin waɗanda suke karɓan imani, illa sadiquna, ba masu karɓa sai masu imani na gaskiya. Amma bayan an yi fatu Makka, to wannan kowa ma zai iya zuwa. Ai kamar takara ne, lokacin da kake nema na kusa da kai suna taimaka maka saboda suna kusa da kai. Lokacin da aka ce kaji kowa zai zo yana taya ka murna, ko ba ka bane, to a cikinsu akwai yanci wacewa. Zuwa ko wanda zai zo ba don Allah ya zo ba, ya ga yiwuwa ta faɗi ne shi yasa. To haka ma sha'ani na addinin Allah, a lokacin da ake cikin mawuyacin hali, duk wanda ya ce la ilaha illallah muhammadu rasulullah, to har cikin zuciyarsa ne. Amma daga baya wanda ya ce la ilaha illallah muhammadu rasulullah, kai dai idan ka ji shi za ka yadda, sauran kuma ka bar wa Allah. Yasa Allah ya ce qalatil a'rabu amanna qul lam tu'minu walakin qulu aslamna walamma yadkhulil imanu fi qulubikum. Allah ta'ala ma ya fallasa su. Amma mutum ya zo ya ce la ilaha illallah, za ka yadda da la ilaha illallah sa, sai dai ka ba shi kwana biyu ko kwana uku, ayyukansa na yau da gobe su za su tabbatar da cewa ya yi kalmar shahada tsakani da Allah ne, ko kuma akwai ciwatuwa ciki. Wa amma ba'dal fathi, amma bayan an ci birnin Makka da yaƙi, فإنه ظهر الإسلام ظهورا عظيما, مسلمتي يا بينا, ودخل الناس في دين الله أفواجا, كما جماعة سكا شغا الدين الله ما فيه. ولهذا قال تعالى سيسا الله تعالى يتي أولئك وأن شمت علي دسكا تيمكي الدين الله ألوكة وهلا أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا. Darajar su tafi girma daga waɗanda suka kashe dukiyoyinsu daga baya, sa'annan wa qatalu, kuma suka yi yaƙi domin ɗaukaka addinin Allah. Ashe sahabbai ma sun kasu kashe biyu wajen daraja wajen Allah subhanahu wa ta'ala. Shi yasa malaman aqida suke cewa sahabbai na farko masu daraja su ne khalifofin nan guda hudu, daga nan kuma sai sauran ragowan guda shida da aka yi musu albishir da gidan aljanna, daga nan kuma sai waɗanda suka halarci yaƙin Badar, daga nan kuma sai waɗanda suka halarci yaƙin Uhud, daga nan kuma sai masu bai'atu Ridwan. To kaga su ma mataki-mataki ne, kamar yadda kake gani a kasuwa za ka ga alhazawan ma mataki-mataki ne, kai a wajen leburanci ma leburorin mataki-mataki ne. To ko ina ma haka ne, taka habbai ma akwai bambanci tsakanin waɗannan da waɗannan, sai dai kowanne akwai darajar da Allah tabaraka wa ta'ala ya ba su, kuma dukansu suna amsa sunan sahabbai saboda sun yi imani da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, kuma sun hadu da manzon Allah a lokacin manzon Allah yana da rai sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, sannan sun taimaka wa addinin Allah a lokacin manzon Allah yana da rai. Kun ga kenan kaman manzon Allah shine kaidan su akan cewa su sahabbai ne. Bayan nan kuma sai a ce tuwa tabi'una, sai tabi'ut tabi'ina, sai a yi ta dandarowa kuma har ya zuwa zamaninmu. To kai kana gani a cikin tabi'ai mu muna gurub na nawa ne? Yau shekara 1444, talauka ma shekara 100 ne, to mu muna 100 na nawa? Muna cikin 115 warai da gaske, domin 1444 zai baka wato 15th century ne, muna na 15 kenan. Tunda 1444 an ce wajen 44. Allah ya sa mu cika da imani.
Ula'ika azamu darajatan min alladhina anfaqu min ba'du wa qatalu, lalle waɗannan sun fi daraja daga waɗanda suka ciyar daga baya sa'annan kuma suka yi yaƙi domin addinin Allah daga baya. Wa kullun, kowanne a wata kira'a, wa kullum, kowanne. Wa'adallahu al-husna, Allah ya masa alƙawari na kyakkyawan sakamako. Dun babban daraja a ce mutum ya haɗu da manzon Allah kuma ya yi imani da manzon Allah. Dun wanda ya haɗu da manzon Allah bai yi imani da manzon Allah ba, sai bayan rasuwar manzon Allah ya yi imani, shi ba lissafa shi cikin sahabbai. Balle kuma wanda ya zo a ƙurin duniya, ko ƙurin duniya can ƙarshe-ƙarshe.
والجمهور على ان المراد بالفتح هنا وزما لمي قوم في يوم لمي قلت ابن ده كان نفي ده من قبل الفتح الفتح ان فتح مكه زي ده تشين بن مكه وندا كاي اكي كراته تقر باين هجره. وقال بعض العلماء ولم ثم لمي سكت المراد بالفتح هنا صلح الحديبيه
saboda Abdullahi dan Mas'ud yana cewa kutin nan kun dauka fatu makka, fatu makka shine ainihin fatihi, yace sulhul hudaybiyya shine fatu makka. Wakar yustadallu li hadha alqawl bima fi sahih, biya mun karanta hadisin da annabi yake cewa la tasubbu ashabi, kada ku zagi sahabbaina, kada ku kuskura ku kushe wa sahabbaina. Yasa ko da sahabi ya yi kukure bakinka ƙum, don misali shine kaman ubanka ne ya yi kukure. Ka san idan ubanka ya yi kukure ka zo za ka bala ya za ka ba da labari? To sahabin annabi ya fi ubanka.
Annabi ya ce la tasubbu ashabi, kada ku kuskura ku zagi sahabbaina. Fa wallazi nafsi biyadi, ina rantsuwa da wanda raina yake ga hannunsa shine Allah. Law anfaqa ahadukum mithla uhudin zahaba, da ɗayanku zai bayar da kwatankwacin dutsen Uhud na nauyin zinariya ko na tarin zinariya trillion kenan. To ma balaga mudda ahadihim wala nasifa,
to da ɗayanku ladan da za a baki bai kai ladan da Allah zai ba da sahabi mudu ɗaya wanda ya yi sadaka da ita ko rabin mudu ba. Saboda haka kaga mudu ɗaya ko rabin mudu ba wani kudi ba ne, rabin mudu gwangwani nawa kenan? Gwangwani hudu. To yanzu in ka yi sadaka da gwangwani hudu kai mu ɗauka ma mudu ɗaya, in aka samu shinkafa lafiyayya 800 ne ko in ta waje 1000 mudu ɗaya, haka ne ko? Ko karo layin ta fi haka? Yar da su ce 800 ko? 900. To gaddara ma a ce 1000 ne mudu ɗaya. Sahabi ya ɗauki 1000 ya bayar, kai yanzu ka ɗauki naira miliyan ɗaya ka bayar. Amma ladansa shi da ya yi sadaka da 1000 ya fi ladanka da ka yi sadaka da miliyan ɗaya. Ai wannan bambanci a fili yake, kamar yadda Turawa suke cewa the difference is clear, a fili yake. Wanda bai gane ba, to sai dai idan ci an ci ya masa katutu.
ne kawai ba zai gane ba sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ba kananan mutane bane Abdullahi dan Mas'ud yake cewa sai da Allah ta'ala ya dubi al'umma ka kaf gaba daya sannan ya zabi manzon Allah to yadda ya zabi manzon Allah haka ya sake duba al'umma ya zako masa sahabbansa to kai ka zo a shekara ta 1400 da wani abu ka zo kana ta koke sahabin da yazo a farko farko ya zauna tare da annabi idan da kai mutumin kirki ne number 1 ai da an zabe ka ka bayyana zamanin annabi ka ji dan tuwatuwa kai karan kanka baka san makoman ka ba baka san ina ka dosa ba kana nan kajaran majaran to Allah ta'ala ya zabe su shi yasa ya bayyana da su a zamanin manzon Allah idan da kai ma Allah ya zabe ka da a zamanin zaka bayyana to baka bayyana ba sai ka zo a wannan zamanin ma a Najeriya wanda ba sai nayi bayanin Najeriya ba kowa ya sani a dagul yake saboda haka dole mu girmama sahabbai ba kan wallafa bane to ma karan kansu a cikin su Allah yana cewa ga bambanci tsakanin su wani da su wani to balle kuma mu da muke tsakanin mu da su shekara wajen 1000 da wajen 400 ko 500 sai dai wa kullum wa'adallahu alhusna to kada a razana sahabban gaba daya sai Allah ta'ala ya musu sassauci yace kowanne Allah ta'ala yayi masa alƙawarin kyakkyawan sakamako yani almunfiqina qabla alfath wa ba'da wadanda suka taimaka wa addini bayan an yi fatu makka ko bayan an yi ko kafin a yi fatu makka da bayan an yi fatu makka kulluhum dukan kulluhum thawabun ala ma amilu suna da sakamako bisa abinda suka aikata wa in kana bainahum tafawutun fi tabadulil jaza ko da yake a tsakanin su akwai bambanci wajen sakamako kama qala ta'ala kamar yadda Allah ya ambata cikin suratul nisa yace la yasawi alqa'iduna min almu'minina walan daskazauna daga cikin mu'minai ghayru ulil darari walan dabasu da lalura ku an fitar da su wadanda suke da lalura fi da guragu su ba sa zuwa jihadi su wannan automatically suna da uzuri har wajen Allah to ana maganan wadanda suka zauna ba su je jihadi ba a lokacin da yake ba kowa ne ya zama dole ya fita jihadi ba idan kafirai sun kawo farmaki wa musulmi a garin da suke dole ne kowa ya fita amma in dai za a kai musu hari ne to ba dole ne kowa ya je ba sai waɗanda aka zaba ko ba a san dukkan mutane su je dole a rabu waɗansu su je waɗansu kuma su zauna to shine Allah ta'ala ya ce la yasawi alqa'iduna min almu'minina waɗanda suka zauna daga cikin mu'minai ba su je jihadi ba ghayru ulil darari waɗanda yake ba ma'abuta lalura ba walmujahiduna fi sabilillah ba za su zamo ɗaya da masu jihadi domin ɗaukaka addinin Allah bi amwalihim wa anfusihim da dukiyoyinsu da kayukansu sun taimaka da dukiya kuma sun je da kansu فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم الله يعطيك ما تجهادي دوكيو ينسو دكايو كنسو على القائدين أبي ساوال عند سكزونا باسو دلالورا درجة درجة مسمى سيدي وقل قوة وعد الله الحسنى الله يعطيك القوانين بكو سبولا واني يزونا كما أكوية بندك أكوية بندك تريد kuma da yake abin bai zama dole ba shi yasa ya zauna kun ga wajen Allah bai da laifi amma in ya zama wajibi a fita bai fita ba to a wajen Allah yana da laifi wa faddalallahu almujahidina Allah ya fifita masu jihadi alal qa'idina abisa waɗanda suka zauna ba su da uzuri ajran azima lada mai girma kun ga sai sake maimaitawa domin karka dauka duk ɗaya ne ya ce kowanne ya masa alƙawarin sakamako mai kyau duk da haka karka dauka ɗaya ne to akwai bambanci saboda haka la yasawi minkum man anfaqa min qabli al-fath wa qatal ulaika azamu darajatan min alladhina anfaqu min ba'du wa qatalu wa kullam wa'ada Allahu al-husna duk da haka akwai bambanci tsakanin su
وهكذا الحديث الذي في الصحيح حكما حديث ديك واتو انجتت المؤمن القوي مؤمني وان ديك مكرفي خير وحب إلى الله يافي الهيري كما يافي قصن شوى أبن قونا أوجن الله من المؤمن الضعيف دق مؤمني ميروني سيدي وفي كل خير قوة ناكو الهيري تتنفع wa ko a committee masallaci za ga ne akwai bambanci kamar yadda sahabbai aka bambanta su mu ma haka yau muke akwai bambanci tsakanin mu don mutumin da ya dade yana hidima ma addini da wanda ya shigo yau ba za su gamo da ya ba lokacin da addini yake neman taimako waɗanda suka taimaka da dan abin da ya sawwaka ba za a hada su da wanda suka zo daga baya suna ta ba da miliyoyi ba saboda haka kana iya kwatantawa da kowane masallaci da kowace harka ta ainihin addini lokacin da abu yake tete to mutane suna samun daraja a daidai wannan lokaci amma bayan abu ya bunƙasa duk wanda ya shigo to ba ce ba za a ce bai da lada ba yana da lada amma kuma ba zai kai na farko ba kada a raina su yasa kullum muke magana a cikin harka tsofin hannu suna da martaban su da mutuncin su bai kamata a ce na baya idan sun zo sun samu ci gaba shikenan sai ta wulakanta su ba yanzu in kun duba za ku ga malaman da suka karantar da mu da yawan su wani ma waɗansu ma ba su yi digiri ba malaman da suka karantar da mu wani ma bai yi primary school ba karatun zaure ya yi wani ya yi primary ya yi higher islamic amma dai kyar ya kai labari wani ya samu diploma da kyar wani digirin ma sai da ya kasance yana da mata biyu ya goma sha shida da yanci rani guda hudu sannan ya je ya yi digirin to ina digirin zai yi kyau duk mutumin da yake da nauyin mutum 20 a ƙarƙashinsa ce zai karanta digiri a Najeriya to sai dai ya fita da pass babu yabo babu fallasa amma zai yi wahala ya gane wani abu zai je yi karatun ne saboda me saboda ya dawo a gyara masa albashinsa ya dan samu dan kari domin ya rike iyalansa waɗanda zuwa karantar da mu ko primary ba su yi ba karatun zaure suka yi wani kuma haya islamic ya yi na wancan lokaci shekara hudu katila ke yi wani kuma ya yi diploma da ƙyar ya kai labari masu digiri ba su da yawa waɗanda muka same su farfesas da doktoci sai da aka zama zamani tukuna amma waɗancan na farko su ne asalin waɗanda suka karantar da karatu na hakika to shi kenan don ka zama dokta sai ka zo ka raina su don ka zama farfesa sai ka zo ka raina su domin kai ka zama babban liman sai ka zo ka raina su don ka zama babban alaramma ka kan sa babban riga ka zo kana doro sai ka raina su to haka abubuwa suke dole na baya akwai martaban su a girmama su kamar yadda Allah ya ba su girman su kuma su ma sai su rike girman su kamar yadda Allah tabaraka wa ta'ala ya kaddara kare kasance suna fada da wanda suka zo daga baya zamani ne ya kawo haka saboda certificate ko saboda loudspeaker da baki belbel ko wani abu makamancin wannan ya kasance su sun yi gaba kuma a samu fada a tsakanin su ko hasada ko kyaki ko wani abu makamancin wannan Allah ya sauwake Allah ya samu dace to sai Allah ta'ala yake me wallahu bima ta'maluna khabir lalle Allah ta'ala masani ne da abin da kuke aikatawa saboda haka ayi takatsan dan sai kuma wata aya ta zo guda dayanta din ta dada tabbatarwa ko ta dada ingiza mu wajen taimakon addinin Allah taimako a addinin Allah kada a kukura a raina wannan me Allah ta'ala yake
من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له وله أجر كريم
to ita wannan aya ga yadda ta zo man zal ladhi yuqridu Allah qardan hasana shin wane ne zai bada Allah rance rance mai kyau a can an mana bayanin mallakan sammai da kasai da abin da ke cikin fuduna Allah ne kuma abin da Allah ya baka aro ne to da ya baka aro kuma sai ya ce wane ne a cikin ku zai ba da rance wa Allah daga cikin abin da Allah ya baku aro
tunda already musulunci ya riga ya mallakar maka da dukkan abin da ya shiga hannunka ta hanyoyi daban-daban, musamman hanyoyi na halal, wanda aka baka kyauta ko ka karbi albaki ko wanda ka gada ko wanda aka baka sadaka, duk waɗannan suna daga cikin wato hanyoyi na mallakan abu ta halal. Ga ƴan kasuwa ta harkokin kasuwanci, ga ainihin kiwo ta harkokin kiwo, ga kuma noma ta harkokin noma, duk waɗannan suna daga cikin hanyoyin mallakan dukiya wanda yake ta halal. Kuma Allah ta'ala in ya sanya albarka a ciki dukiyar tarinka hayayyafa kenan. To amma fa an baka riko ne na wani lokaci na wakin gadi, tunda baka zo da dukiyan ba, to ba za ka tafi kuma da dukiyan ba. To lokacin da kake da dama kake cikin walwala, Allah ya hore maka, shine Allah ta'ala yake kiranka da ka bada Allah rance-rance mai kyau. Menene ake nufi da bada Allah rance? Mutum zai dauki wani kaso ne yayi sama, ta ina zai hau, ina zai kai, ko Allah yana wani jeji ne, ko kuma Allah ta'ala yana zaune a kan wani dutse ne, ko yana wani gari ne. Abinda ake nufi addininsa yana ko ina, ka taimaka wa addininsa. In ka taimaka wa addininsa, to ka taimaka, ka ba da Allah rance, ba sai ka haura sama ba, domin duk haurawanka ba za ka je sama ta ɗaya ba. Daga inda kake aka ce ka ɗauka kawai ka bayar abin da ya sauka. Kuma idan ka yi gaskiya, Allah ya sani. In ka yi ciwa-ciwa, ka yi mako, Allah ya sani. Ba ga shi zana zagawa ba, wani yana da 10,000 a jihunsa, amma in ya ɗauko 10,000 sai ya mayar, sai ya ɗauko canji, a cikin canjin ma sai ya dubi a gaggiyar naira 10 sai ya jefa a cikin kwando. Munafiki, Allah yana ganinka. To kai da kake da 10,000 ka bada naira 10 tsakani da Allah. Sannan 10,000 ka je ka kake mai yiwa, ba ma abincin iyalanka ba, ba abincin iyayenka ba, ba ainihin tallafa wa ƴaƴanka ba, a kirme ka je ka kake naira 10,000, sannan Allah ka baki naira 10 ya gaggiya. Wani ma sai an gama nanewa, ya je ya mika a baki wani abu, an ce ba za a baki ba, sai ya zo masallaci sai ya jefa mana a kwandon masallaci. To yadda kai haka mala'ika yana gani, mala'ika ya san kwandon da zai jefa ka ranar kiyama. Man zallazi yuqridu Allah qardan hasana, sai sa aka ce mai kyau, kai ka san mai kyau. Ba ce ka dauki abincin iyalanka ka bayar ba, ba ce ka dauki haƙƙoƙin iyalanka ka bayar ba, amma ka bada mai kyau. In ka bada mai kyau, ba sai ka yi yakuwa ba, Allah tabaraka wataala ya sani. Kuma kowa akwai gwargwadon matsayinsa. Yanzu ba muna magana mai naira 10 ba, za ka mutumin da yake da miliyan 100 an je neman taimako ya bada 100,000, hakan ma yana ta gunaguni, ya ja muku rai, ya fi abin da ya fi 100,000, kana da miliyan 100, wallahi in ka je lahira sai ka yi bayani. Yasa sai Allah ya haɗa ka da waɗansu ƴan iskan ciwatuwa su zo su gama rusa ka. Kuma tambayan tana nan a rubuce a hannun mala'iku, dun ba Najeriya ba ne, balle a goge ko a ɓatar da fayil ɗin ko a ɓata fayil ɗin, sai an tambaye ka ranar takin alkiyama. Ba yadda za a yi, kana da miliyan 100 ka taimaka ma addini da 100,000, sannan a ce Allah ya ba mu aljanna, ka bule ƙaton maƙogoronka ka ce amin, ƙarya kake yi. Allah ya kyauta. Man zallazi yuqridu Allah qardan hasana, wai wane ne zai bada Allah rance-rance mai kyau? Kila huwa al-infaqu fi sabilillah, aka ce asalin wato ciyarwa saboda Allah, wato muna fassarawa ciyarwa infaqi, su da larabci abinda suke nufi kenan, kashewa, kaman kashewa. Don kar wani ya je ya ɗauka kawai a tara abin nan talakawa a ciyar da su, ga masallaci yana yoyo, ba zai yiwu ba, saboda masallacin shi ne na farko. Masallaci yana yoyo, in ya so cikinsu yana yoyo, ku ba su ruwa ko sulki kuka ba su? Mutanen da ba da sulki suke noma ba. Mutum zai ci ɗumame da safe, ba zai ci ɗumamen nan ya cika cikinsa ba, zai ɗibi ruwan sulki a cikin gora, zai tafi yana noma yana shan ruwan sulki, har zuwa da rana kai masa abinci, wani lokaci zaka samu kulun gode ma aka yi, amma za ka yi masa kaɗan, ba za ka yi masa da yawa ba. Sannan ya sha sauran ya sake kora ruwa, da azahar kola asar ya sake sha, ya ɗanyi noma sai ya taso, sai ya zo ya kishin gida kafin magariba. Da haka suka noma abinda za su ci, da abinda za su sayar, da abinda za su yi kyauta. Saboda haka duk yunwan mutum ba sai ka ba shi abinci da yawa ba, in ka ba shi abinci da yawa ma za ka cutar da shi. Yasa kullum ake ba da shawari wa masu azumi, da zaran ka sha ruwa kar ka cika cikinka nan take idan ka sha ruwa, saboda matsala ne. Sai dai ka danci ɗan kaɗan, bayan ya faɗa ka sake in ya so ka loda. Amma in ka ɗiba da farko da yawa to zai dame ka. Don haka in aka ce infaki fi sabilillah, ana nufin taimakon addinin Allah. Wasu malamai kuma suka ce huwa nafaqatu alal iyal, idan aka zo taimako na ainihin ciyarwa da tallafawa al'umma, to iyali su ne na farko. Don idan baka bada haƙƙin iyali baka je waje kana bada sadaka, to Allah sai ya tukume ka ranar tashin alkiyama. Mutumin da bai bada zakka bane sai ya je yana kyauta ko sadaka. Ana bin ka baki baka biya baki ba sai ka zo kana sadaka ko kana kyauta, ai bai yi ba, tunda akwai haƙƙin da ya zama wajibi. Wa sahihu annahu ahammu min dhalik, abinda yake nufi taimakon addinin Allah da taimakon bayin Allah. Taimakon addinin Allah shine na farko, taimakon bayin Allah yana karkashin taimakon addinin Allah. Wa kullu man anfaqa fi sabilillah, duk wanda ya taimaka da dukiyansa saboda Allah, bi niyyatin khalisa, da kyakkyawan niyya, wa azimatin sadiqa, kuma ya tsakaninsa da Allah, da kala fi umumi hadhihi al-aya, lalle ya shiga cikin gamewan wannan aya. Wa li hadha qala ta'ala, yasa Allah madaukaki yace, man dhal ladhi yuqridu Allah qardan hasana, wane ne zai bada Allah rance mai kyau, fa yudha'ifahu lahu, sai Allah ya ninninka masa, kama qala fil ayati al-ukhra, kamar yadda ya ambata cikin wata aya daban a suratul baqara, yace at'afan katira, ninkin ba ninkin masu yawa, walahu ajrun karim, bi ma'ana karshen wannan aya yana da lada mai karimci, jaza'un jamil, shine Allah zai bashi kyakkyawan sakamako. Sai dai ku sani akwai bambanci tsakanin al-ahwalu, kamar yadda ake samun bambanci tsakanin al-ashqaqu, haka ma ake samun bambanci tsakanin al-azman. Waɗannan abubuwa guda uku suna da muhimmanci, al-ahwalu wal-ashqaqu wal-azman. Shine akwai hali, lokacin da kake tare-tare idan ka taimaka to kana shiga cikin tsanani, ko baka roki Allah ba Allah zai sassauta maka, kamar yadda manzo Allah yake wa anta shahihun, lokacin kana cikin tsananin bukata, takshal faqara, kana tsoron talauci, amma kai da bambanci da mutumin da yake cikin walwala. Ko da yake wani hadisi ya tabbatar mana da cewa in kana cikin walwala kai ta alheri, to kana shiga tsanani, ko baka roki Allah ba zai sassauta maka, saboda kai ma kai. To ana duba yanayi, idan mutum yana tsananin bukata sai ka taimake shi, to akwai bambanci da idan ba ya bukata ka taimake shi. Shine muka buga misali da cashless policy, lokacin da aka rike kuɗi aka hana kowa kafin zaɓe, da kuma yanzu tunda yanzu ka je kana neman 100,000 ko 500,000 ka rubuta check za a ɗauka a baka, amma da kana neman 10,000 ma ka gagara samu. Kaga ga zamani, ga yanayin halin da ake ciki, sannan kuma da mutane. Tunda ala qadri ahli al-azmi tati al-azaimu wa tati ala qadri al-kiram al-makarim, kowa da matsayin da Allah tabaraka wa ta'ala yi shi kaman yatsun hannu, kowa akwai gwargwadon matsayinsa. Akwai mutumin da in ya bada naira 100,000 ba abinda zai ci, kai kuwan ka bada 100,000 sai ka ke kara kana jimami, wani ma bai taɓa rike 100,000 ba. Yanzu haka da za ka bada wani 100,000 ɓari zai kama, ce 100,000 shi ya ma rikice, yana ganin 100,000 ne ko miliyan ne a rikice yake. Ko da yake mafi yawan mutanen yau masu waye wani mutanen yanzu, to ana lura da waɗannan yanayi da muka ambace su guda uku. Sannan kuma akwai wani hadisi na Abdullahi dan Mas'ud, Allah ya kare yadda da shi, yace lamma nazalat hadhihi al-aya yayin da wannan aya ta sauka man zal ladhi yuqridu Allah qardan hasanan fayudaifahu lahu
wani ne zai bada Allah rance rance mai kyau sai Allah ya ninninka masa fayudaifahu lahu fayudaifahu lahu fayudaifahu lahu fayudaifahu lahu akwai kira'o'i har guda hudu duk wanda mutum ya karanta daidai ne amma dai in ka bada Allah kadan Allah zai ninninka maka linkin balinkin wannan aya bata ambace yawan abinda za a ninninka ba qala abu dahda al-ansari akwai wani bawan Allah yana kiransa abu dahda sabiq mutumin madina yace ya rasulullah yace ya manzon Allah wa inna Allah la yuridu minna al-qarda yace Allah yana nufin mubashirance kowa ya riga ya sani rance yanzu kaman muna tare da malam sai aka kawo wani abu ina so zan saya bani da kudi sai nace akaramaka Allah da Allah ba ni rancen naira 3000 zan saya abu kaza sai ya dauki naira 3000 ya bani lokacin da na koma gida in aka zo sallah ko aka zo karatu ya kamata in fito masa da 3000 sa ko in baki wannan shi ake kira rance yadda ya bani 3000 haka zan mayar masa to sai Allah tabaraka wataala ce ka baki rance amma shi idan zai mayar maka zai maka ninkin baninkin dun ba zai mayar maka a nan duniya ba lahira ne zai mayar maka kwatankwacin yadda zaka karbi rance a wajen dan adam shine Allah tabaraka wataala yace mutane su baki rance da dukiyoyin su shine Abu Dahda yake cewa indai har Allah yana neman rance daga gare mu to ni nayi yunkuri zan yi kala na'am ya Abu Dahda sai annabi ya ce yadda ka fahimtan haka ake nufi Allah yana son ku bashi rance in kuka taimaki addininsa to kun bashi rance ne shi kuma zai karba hannu bibiyu kuma zai saka muku kala arini yadaka ya rasulullah to kaji bayin Allah su ban haka saukar da aya za su yi aiki da ita muku sai mun gama bayani bayan mun gama bayani sai mun dade ma tukuna kafin a yi aiki da aya da mu masu faɗan da ku masu sauraron duk tafiyan mu ɗaya ne duk tafiyan mu ɗaya ne ya ce manzo Allah ka gwada mun hannunka sai manzo Allah ya mika hannunsa fa na wala hu yada manzo Allah sai ya mika masa hannu qala fa inni kad aqarrtu rabbi haifi abinda yake nufi shine wato ya miko hannunsa za a bashi abin nan shine manzo Allah ya mika hannu su sahabbai haka suke yi in kaga dama za ka iya ce manzon Allah ya yi haka sai ka yi haka da hannu sai ya ce to gashi na ɗauki gona ta wanda nake gadara da ita na ba da Allah na danka hannunka ya kai manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam wani mai kuɗi ne zai iya ɗaukan gida ya ba da liman wani mai kuɗi ne zai iya ɗaukan mota ya ba da liman wani ɗan siyasa ne zai ɗauki mota ya baka tsakani da Allah ya bani amsa tuwaye suke kyautan gidaje tuwaye suke kyautan gonakai tuwaye suke kyautan motoci tuwaye suke kyautan babura wa malamai domin shiga ƙauyuka wajen da'awa da karantarwa idan mutum yana karatu kaddara a ce digirinsa na uku wani babban mutum ne zai buga kirji ya biya maka kudin registration ya dauki naira miliyan guda ya danka a hannunka an maka haka malam yanzu misali idan wani ya dauki nauyin karatunsa ya je ya yi karatu bai da matsala ko daya idan ya dawo karantarwar zai yi zai ta bayarwa fi sabilillah saboda shi ma bai wahala ba an taimake shi kai da zaka taimaka da dukiyanka limamin da yake jagorancin sallah kamsu salawatu hadda sallar juma'a kai nan zuwa an saka wajen ba zaka yi aikin ba shi kuma Allah bai bashi kudi irin naka ba to kai ka yi amfani da dukiyanka shi kuma ya amfani da ilininsa dama haka ne kuma duniya cudai ne cudai ka ne su aya tana sauka suna aiki da ita saboda haka yace ya bada ainihin gonansa walahu ha'ifun fihi 600 naqla wani abin mamaki yana dafa gona gonan namu da ake magana ba fa gona kai irin namu ne wanda za ka gani sai irin fidaddun kunya abin nan kunya ba gonan dabinai suke magana yana da gonan dabinon da yake da itaciyan dabino dai har guda 600 wannan gonan ne yake ya bada ya tafi sabilillahi yace saboda wannan aya kuma wala abin mamaki a cikin duk gonakan da yake da su yana da su da yawa daman ba a ce abinda kake dan gadara ka dauka ka bayar ba daman gidan saman ka guda ɗaya kace ka bada masallaci fi sabilillahi to ina zaka shiga daman kike nan guda ɗaya ana magana mutanen da suke da su a bailabul da yawa ko ina wanda ko ya dauki guda ɗaya ya bayar ba matsala bace to a cikin gonakanta shi Abu Zahda wannan gona ita tafi kowace muhimmanci shi yasa da matansa guda ɗaya da ƴaƴansa duk sun tare cikin gonan su haka suke yi sai su tare cikin gonan ko a yanzu idan ka je kasashen Larabawa za ka samu waɗanda suke da gonakan dabino za ka ga kamar ɗan gida hakan nan an yi suna cikin gonan dabinonsu da matansu da ƴaƴansu tunda shi zai ci dabino ya sha ruwa da safe da rana zai ci dabino ya sha ruwa da daddare zai ci dabino ya sha ruwa kuma zai yi baccinsa hani an mariya ba abin da ya dame shi iyalansa suna cikin gonan amma ya bayar fi sabilillahi su ba su sani ba maza Allah ya ce lallai wannan babban sadaka ce wa ummu dahada'i fihi wa iyalu shine ya ambata mana matarsa tana cikin gonan da iyalai kara faja Abu Dahda saboda haka yana zuwa fanadaha tun kafin ya shigo gonan sai ya kira ya ce ya kwala mata kira ya ce ya umma Dahda ya ke uwar Dahda don yana da ɗa ya ke mahaifiyar Dahda mana ya ke uwar gida kala labbai sai na amsa mai gida kala ukruji kada qaratuhu rabbi atta wa jalla sai wannan gona wannan lambu yace ki fito da iyalai na gaba ɗaya na bada rance ma Allah daman da farko ya riga ya tambaye ta ya ce in Allah ya bada mutum wadata sai ya ɗauki wani abu ya bayar kafin ya karaso wajenta shin akwai matsala ta ce babu matsala ai ya cancanta ya yi haka sai ya ce to wannan lambu na bayar wa Allah ta ce ya yi daidai sai ma kaman kai ne da gidan saman ka guda ɗaya sai ka zo ka ce ka bayar fi sabilillahi ba ma za ka shiga gidan ba sai ka ce iyalai na ku fito ai kuna jina a lafika an ba da islamiyya fi sabilillahi saboda ka zubi to kenan ya ce a fito a je ɗaya lambun inda yana da lambuna da yawa kunga da yake mata ne waɗanda suke salihai ita sai ta amince ta tattaro ya sa wani lokaci mai gida zai zo ya kyauta ko ya yi sadaka sai wata mata ta ce ai ba zai yiwu ba muna da ƴaƴa wallahi ba zai yiwu ba ta ke ƙasa-ƙasa kuma ta ɓata abin kuma ya ɓatu in ka je lahira ka zama mijin hajiya za ka yi jawabi don kai za a tambaya ba yadda za a yana maka tambaya ka tura hajiya ka ce ita ce za ka ba da amsa ba zai yiwu ba in ka je lahira kai za ka ba da amsa da kanka sai za ka ba da amsa da kanka fafi riwayacin a wata ruwaya annaha qalat lahu ita matan ta ce masa rabiha bai uka ya Abu Dahda lalle wannan rancen da ka ba da Allah lalle ka samu riba ya kai baban Abu Dahda wa naqalat minhu mata'aha wa sifyanaha sai ta tattara kayanta da ƴaƴanta suka koma ɗaya lambar wa inna rasulallahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sai dai lokacin da aka je yakin Uhud Allah ta'ala bai masa tsawon kwana ba yakin Uhud aka kashe shi wanda aka yi shekara ta uku bayan hijira a yakin Uhud aka kashe shi to lokacin da aka zo aka yi masa sallah sai manzo Allah yana bada albishir yace kam min iftir rada'in fil jannati li Abu Dahda yadda ya bada Allah lambu da ainihin dabinai yace shi ma Allah ya saka masa da dabinai masu yawa a cikin gidan aljanna. Kamar yadda kuka sani, su dabino yana da muhimmanci a wajensu. Kamar yanzu kai ne a ce kana da abin da ce a cikin gidan da ke an ware maka wani waje, kullum ana kawo maka kyatattun rago. Kyatattun rago wanda aka daga shi kawai mangyada ne yake diga. Sannan ga yaji nan ga wuka mai kaifi an ajiye maka a gefe. An bude babban takarda kawai an saka rago, kullum za a kawo maka kyatattun rago. Kaci abinda za ka ci, laborori su ci, sauran ma a bada sauran mutane gaba daya. To yana da wannan. A wata ruwaya, wa fi lafzi rubba naklatin mudallatin uruquha, maza Allah ya ce yana da dabinai waɗanda nonon dabinan suna tareto saboda sun yi yawa kuma sun nuna. Wanda mutum yana kwance ma zai iya ce, yana zaune ma zai iya ce, yana tsaye ma zai iya ce, ya ce suna nan ratata ga abu da hada a gidan aljanna. Allah ya masa alkawarin mana shine manzal ladhi yuqridullaha qardan hasanan fayudha'ifahu lahu, sai Allah ya ninninka masa, wa lahu ajrun karim, kuma Allah zai baka lada mai karinci. To yaushe Allah zai bada wannan lada? Yawma taral mu'minina,
يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك هو الفوز العظيم.
Waɗannan yankunan ayoyin da zamu karanta sun ambaci yauma, yauma guda biyu. Yauma ranar takin alkiyama, an ambaci mutanen kwarai masu imani da darajar da Allah tabaraka wa ta'ala ya ba su, amma yauma ta biyu ba ta da daɗi. Domin kafirai da munafikai da fajirai aka ambata. Saboda haka idan kun taimake addinin Allah, Allah ta'ala zai ba ku sakamako mai yawa. Yawma taral mu'minina wal mu'minat, ranan da zaka ga mu'minai maza da mata, yas'a nuruhum baina aidihim wa bi aymanihim, haskensu yana tafiya gaba gare su da ainihin gefen damansu. Bushrakumul yawma jannatu, ana ce ana muku albishir yau din nan, wato makoman ku gidajen aljanna ne. Tajri min tahtiha al-anharu, kuma koramai suna gudana a karkashin gine-gine. Khalidina fiha, madawama ne cikin aljanna har abada. Zalika huwa al-fawzul azim, wannan shine sakamako wanda yake mai girma. Wannan shi yake gwada cewa duk wanda yake taimaka ma addinin Allah yana da imani, wanda baya da imani ba zai taimaka ma addinin Allah ba. Kuma ka sani, in ka je lahira da imani da Allah, da imani da manzon Allah, da taimakon addinin Allah, to Allah zai baka haske. Duk wanda ya ganka da wannan haske ya san kai dan gidan aljanna ne. Kuma muhimmancin wannan haske shine mala'iku ba za su murkusa ka ba. Duk wanda baya da wannan haske to murkusau ne. Dama an tambayi manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama ya zai gane al'umma ranar takin alkiyama, yace akwai wata mu'amala, akwai wata alama, qurran muhajjalina min atharil wudu'i, gabobin da yake alwala za su zo suna haske ranar takin alkiyama, sai dai hasken giri biyu ne. Akwai na mu'minai maza da mata, akwai na munafikai maza da mata. Ba munafiki yana ciwa-ciwa wa Allah ba, to shi ma Allah ba zai bar shi ba, zai gwada masa ciwa-ciwansa. Yasa aya ta farko tace yawma taral mu'minina wal mu'minati yas'a nuruhum bayna aydihim wa bi aymanihim bushrakumul yawma jannatun tajri min tahtiha al anharu khalidina fiha dhalika huwa al fawzul azim. Yaqulu ta'ala mukhbiran, Allah ta'ala yana bamu labari, anil mu'minina al mutafaddiqina, dangane da mu'minai amma masu sadaka saboda Allah, masu taimakon addinin Allah saboda Allah. Innahum yawmal qiyama, cewa su ranar takin alkiyama, yas'a nuruhum bayna aydihim fi arasatil qiyama, haskensu yana tafiya a gaban su bi hasabi amalihim gurgudan kowane irin aiki dun wani za ga haskensa kaman a ce 60% ne wani yana da 70% wani yana da 90% wani yana da 100% wani yana da 30% wani yana da 0% a dama haka ne gurgudan aikin mutum ai kaga mai 0 kan ai babu magana karin bayani sai darasin mu na gaba insha Allah ta'ala abinda muka bala daidai Allah ya ba mu lada abinda muka yi kuskure Allah ya gafarta mana subhanakallahu wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.